sana murya Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake shigowa domin gabatar da wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya zamu leka jihar Borno inda rundunar tsaro ta dakile ayyukan yan fashi da makami. Sai kuma zanga-zanga da al'ummar garin Dingi na jihar Zamfara suka ƙara yi na neman kare lafiya da kadarorinsu. Daga jihar Kano kuma muna da rahoto kan haramta amfani da mutum-mutumi da teloli da masu sayar da sutura ke yi na tallata sana'o'insu. Kamar kowace rana Alhamis Zainab Babaji za ta shigo da rahoto na musamman Abdul Wahab Muhammad kuma ya gabatar da labarin wasanni amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce raguwar da aka samu a baya-bayan nan na sabbin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a Turai gaba ɗaya ya kawo ƙarshe. Daraktan hukumar WHO a yankin Turai, Hans Klug, ya faɗa yau Alhamis ɗin nan a wani taron manema labarai a Copenhagen cewa adadin waɗanda suke kamuwa a ƙasashen yankin 53 ya yi tashin goron zabi da kashi 10 cikin 100 a makon da ya gabata. Klug ya danganta karuwar da karuwar cakuɗuwa da tafiye-tafiye da taruka da kuma sassauta dokokin cakuɗuwar jama'a wanda ya ce yana faruwa ne a cikin yanayi mai saurin canjawa. Bayyana karuwar nau'in Delta na cutar coronavirus mai saurin yaduwa wani yanayi ne da yake sake ta'azzara a yankunan da aikin allurar rigakafin yake tafiya a hankali, yayin da sama da kashi 60 cikin 100 na gaba ɗaya mutane suke jiran akalla allurar rigakafin COVID guda. Kuma tare da sassauta dokokin yin tafiya da cakuɗuwar jama'a, Klug ya yi gargaɗin cewa nau'in Delta na cutar coronavirus bai mamaye yankin Turai nan da zuwa watan Agusta mai zuwa. Wani bincike da aka yi ya nuna cewa musgunawar da Beijing take yi wa 'yan guhura a ƙasashen waje ya bazu zuwa kusan ƙasashe 30 a sassan duniya, musamman saboda waɗannan gwamnatocin ƙasashe da suke karɓar baƙuncinsu suna tsoron ƙarfin ikon Beijing da kuma tasirinta. Rahoton wanda aka yi wa take da ba wurin gudu balle ɓoyewa tsarin China na takurawa 'yan guhuru ya yi nazarin hanyoyin da China ta yi amfani da su don rufe bakin 'yan guhuru masu adawa da su da ke wajen iyakokinta. Rahoton wanda na haɗin gwiwa ne da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Object Society for Central Asian Affairs da hukumar kare haƙƙin 'yan guhuru suka haɗa ya bayyana cewa akalla kasashe 28 a faɗin duniya na da hannu dumu-dumu a cikin cin zarafin da China ke yi wa 'yan guhuru, tare da kasashen gabas ta tsakiya da arewacin Afirka a matsayin waɗanda suka fi kowa laifi. A ranar Laraba da ta gabata, Amurka ta sake jaddada ci gaba da goyon bayanta na kwashe dubban 'yan Afghanistan waɗanda suka taimaka wa sojojin Amurka a lokacin yakin kusan shekaru 20 a Afghanistan. An gano rukunin waɗanda suka nemi shirin bizar baƙi ta musamman, waɗanda suka yi aiki a matsayin masu fassara da tafinta, kuma waɗansu mutane da suka taimaka mana da ke cikin haɗari. Su da iyalansu suna da zaɓi na a sauya musu wuri a wajen Afghanistan kafin mu kammala janye sojojinmu nan da zuwa watan Satumba domin kammala aikinsu na bizar baƙi ta musamman. Mataimakiyar mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Jelena Porter ta faɗa wa muryar Amurka yayin tattaunawa ta wayar tarho a ranar Laraba da ta gabata. Mataimakiyar mai maganan da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ki ta yi ƙarin haske kan wace ƙasa ce za ta zama ta uku da za ta tsugunar da 'yan Afghanistan ɗin masu neman bizar. Bauta ta ce saboda matsalolin tsaro za mu taƙaita yawan bayanai da za mu sanar na adadin yawansu da wurare da kuma lokacin gudanar da waɗannan ayyukan. Majalisar Dokokin Amurka ce ta ƙirƙiro shirin na ba da bizar ta musamman ga 'yan Afghanistan a cikin 2009. Don samar da kariya ga 'yan Afghanistan masu fassara da ma'aikatan kwantiragi da jami'an tsaro da sauran waɗanda suke da alaka da sojojin Amurka da ayyukanta.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya. Lamarin da ya sa al'ummar garin Dingi da ke karamar hukumar Bangudu sake gudanar da zanga-zangar neman hukumomi su dauki mataki. Wakilin Musanin Shaibu Malumfashi na dauke da karin bayani.
A jiya da safe ne su waɗannan mahala suka shiga ƙauyen Juyi da Dorayai a nan yankin Bengi inda suka harbe mutane shida suka kuma tafi da matan aure da dama kamar yadda mazaunin yankin ya bayyana mini.
Ni kabilun mijina ƙauyen Dingi ne sun kazaka Juyi da Dorayai mutum akai shida wanda sun ka halaba sannan akwai duk waɗanda sun ka kashe kuma sun dauke mace ta 20 wanda sun kai daji da ita matan aure
ko mutanen gari ba sa dauki ba
lokacin da an saka kan wasu sun kasuwa wasu kuma suna daji
a da rana suka zo
a da rana sun ku zo misalin ƙarfe 10 na rana zuwa 12 jiya wasu na kasuwa Bangudu da Bengi sun tare kuma Bengi an ka hana ta ci wasu sai suka tayo Bangudu
su a suka hana
jami'an tsaro da haka sojoja sun ce ko a koma gida a saura latu ta sun ka ji an kai jami'an tsaro Bengi sai sun koma sun kawo kayoka suna suke mutane suna huda daji da bisashe da masu noma a kashi suna halibi wanda ka an halaba bai halbuwa
kuma da na cin maganin bindiga ko
eh wadanda cin maganin bindiga an sai a ji a sai ti da mashin sai a ci tun kuɗi
ya ya jami'an tsaro ba
to jami'an tsaro yanzu akwai wasu da na zona sashen abubuwa kin titi don ka sai za a ba su hanya su wuce za su can dajin an ka daga musu sun ka shakwana su sun ka tsaye da motoci sun ka dawo sun ka ce hanya za a bude wa mutane su rita ya su ko mata da san maza sun ka ce to ba su yadda ba sun ka tsara hanya nan suna hasa wuta sai sojojin sun ka zo sun kama bugun mata sun su buge su mata su buge su
shi ma wani matafiyi ga abin da ya bani labari
ina da kan hanya ta zuwa Sokoto mun kawo wani gari da ake ce mata Sha'abu ina ganin kilomita 5 daga garin Bangudu sai ga cincirin da mata da kanana yara da tsofaffi da matasa sun tsira hanya suna kona tayu akan hanya kuma sun hana kowace mota wucewa ko fituwa daga Sokoto ko fituwa daga Zamfara babban dalilin su shine cewa jiya tun karfe 10 na dare ake kashe mutanen su kuma sun sanar da jami'an tsaron da aka sa don kula da yankin kusan kashi 3 na sojojin ba waɗanda ba su je suka labarta mu abin da ke faruwa ba sai su ce ba ba su umarni ba matsala ita ta har zuka su suka zo tsara hanyar ba mai wucewa sai gwamnati ta san halin da suke ciki kuma ta kawo musu dauki da yanzu aka shi kanshi mai martaba Emir Bangudu ya zo duk kwantar da hankalin jama'an nan su jayi akan hanya dan baki da za su wuce a su wuce tun shi wallahi ba za su daga ba
na tuntuɓi kakakin rundunar yan sanda
akwai mutanen Dingi waɗanda suka danse hanya kamar yadda suka yi satin da yayi amma kuma abin da muka dauka abu ne na kokarin kawo kada tsaye da kuma tayar da hankali da kuma aiki ne da mamu ne ta nuna su ya masu da hanya suna wuce su shi yasa ni kuma rundunar yan sanda da muka je mu kai kokarin ganin cewa sun watse da halin da ake yanzu an watse su kuma an bude hanya su ne suna ci gaba da wucewa ga gari kashi
sai shi Muhammad kakakin rundunar yan sanda jihar Zamfara san shi Malufashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya
daga jihar Zamfara kuma sai Maiduguri babban birnin jihar Borno inda rundunar yan sandan jihar ta kame wasu mutane 10 da ake zargi da aikata laifuka daban-daban ciki har da zargin fashi da zamba cikin aminci da kuma safaran miyagun kwayoyi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Daudabiu ya hada mana
rundunar yan sandan jihar Borno ta kame wasu mutane guda 10 da ake zarga da aikata laifuka daban-daban da kama da nafashi da zamba cikin aminci da kuma wasu da kame da tabar wiwi mai yawan gaske rundunar ta ce waɗannan mutane sun kware ne da fashi a inda ake ciran kuɗi da ake kira POS inda suka biyo irin waɗannan wurare su kuma yi amfani da makamai su kwace kuɗaɗen waɗannan mutane da ke aikin POS ta ce wasu su kuma kan je bankuna ne daga sa ido kan wanda suke ciran kuɗi a bankuna wanda suka bi su a baya su kuma yi yadda za su yi don satan kuɗaɗen da mutanen suka karɓa kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Bello Makoshi ne da ya bayyana haka ga manema labarai wanda ya ce waɗannan mutane suka gudanar da irin wannan aika-aika na a jihar Borno da ma wasu jihohi da ke arewacin Najeriya SBA da Takwande shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno da kuma malamin labarai Juhabi a madadin kwamishinan 'yan sanda.
The suspects were trailed and arrested by crack operatives at different cities, namely Maiduguri and Jalingo in Taraba State. They equally confessed to carrying out these dastardly acts in Kano, Abuja, Sokoto, Zamfara, Jigawa, Jos, Yola, Damaturu.
Ya ce jami'an 'yan sanda na crack ne suka bi waɗannan mutane suka kuma kama su a biranen Maiduguri da Jalingo da ke jihar Taraba sun kuma amsa cewa sun aikata wannan aika-aika a jihar Kano da garin Abuja. Abuja, da Sokoto, da Zamfara, da Jigawa, da Jos, da kuma da Maturu, yace an kuma kame wasu motoci guda biyar da suke aikata wannan aika da su, da wasu abubuwa da suke amfani da shi wajen balle mota. Rundunar ta kuma kame wasu mutane guda biyar da suka balle wata mota a sakatariyar Musa Usman da ke cikin garin Maiduguri, inda suka kwashe dirar miliyan 23, wanda komandan rundunar ƴan sandan da ake kira OC Crack, AC Ibrahim Muhammad, ya mun karin haske game da waɗannan mutane. Kama abin da ke cewa
a yanzu haka za masu bakwai ne, yanzu biyar yana hannu, da abin da kowa ya samu da ikon Allah mun dan samu cikin kudin nan, wasu sun dawo da nasu,
ba samu duka 23 da miliyan,
ba samu duka ba. Dai akwai wanda ya dama asalin wanda ana tuhuma shine da kudin lion share, a yanzu haka na 23 million na secretariat, out of that 23 we have covered 12 million. Da akwai wani kuma wanda an cire hanyar NUJ wannan 2.5, wa also lucky muka amfani da wai nan kuma muka samu kilo muka kama su kuma 2.5 mun kama wanda yayi kuma kudin kuma an dawo da shi.
An kuma ba mu damar yin magana da waɗannan mutane da ake zarga, wanda kasadin su suka amsa laifukan su suna mai cewa
ai na fike da zama a Kaduna. To me kaga Maiduguri tare da wasu abokan muka yanzu sa ka kawo kana, saboda mun yi aikata ba daidai ba kamar na me kenan, mun dau kudi a mota nawa ka doka miliyan 23, ni dai kira na kawai akai dan ni ban taba zuwa ba, ban san gari ba. Daga Kaduna ka kira ka zo? A'a, tare muka zo sun barna a gareji a zaune. To bayan sun je sun dau kudin suka kira ni muka hadu muka dau. Gaskiya dubban san rago, dubban san su ba, yawancin
su san su ba,
yawancin su.
Amma ku nawa ne zaka yi san adadin ku? Ai kudi ko biyu ko uku?
Gaskiya sun kai su takwas.
To fashe glassin mota
ka kira ka a bude ta aka
mota a kulle, kuna da wani dabara da kuke ne ku gure?
A ni dai da zo na tare sun gama komai.
Aka ba ka naka shiya kuma nawa aka dai maka?
Miliyan uku.
Miliyan uku?
A ba gawo.
To ka cance an kamo kai saboda alaka da SWB ko?
Eh wannan haka ne, ba gariya bane.
Ba gariya bane.
An kamo ni. Ba na saidawa.
Eh to me yasa ka ce?
Wallahi ajiya ne bane.
Wannan ce za ta gurfana da dukkanin waɗannan mutane a gaban kuliya. Zaran ta kammala bincike a kansu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Kano, inda hukumar Hizba ta haramta amfani da mutum-mutumi da masu sayar da kayayyaki da kuma teloli suke yi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Baraka Bashir ta haɗa mana.
Shugaban hukumar ta Hizba Muhammad Ibn Sida ya ce amfani da mutum-mutumi wato maniki ya sabawa dokar musulunci. Shugaban ya ce tuni ma'aikatan hukumar za su fara safarar duk wanda aka kama ya saba doka. Akan haka ne muka zanta da wasu masu shagunan sayar da kayayyaki na yadda suka karbi wannan sabon doka.
Muna fada muku rashin country ba kawai muna wata kasa ta musulunci ko wani abu ba. An ba mu kafa da mun ba ka kasa kayanka da wannan abun ba, to da me ake so a san wasu ke so karate?
Sunana Abubakar Aliyu Abubakar, magana ta Allah. Wannan abu ne bai ma mun dadi ba ma fadan da ake, saboda mu magana ce gaskiya. Ita kanshi ne ma jihadi ne, a mutum yana iya yin sakayin da za a yi rufa kansa a jere da kan kwansa.
Shigowa ta shigo ciki don gaba ɗaya bai ba. Ga abubuwa san mai wayin da ma ya dace a dakile su, amma sai a kan bebi wai bai buru ba waya. Haka kwastoma muke samu muke ɗan cin abinci suke shigowa, an sun gani sun gaya musu ne tukunna za su.
Duk wani abu da za mu bayan addinin mu ne. To duk wani abu da zai zo daga baya. Addinin first. Sannan wani abu kuma kafin wani abu daban ko wata
mawara
ba wani abu ne Allah da wani abu ne sha.
Wani tela Junaidu Abdullahi da yake amfani da mutum-mutumi wajen tallata hajarsa ya ce ba a yi wa teloli adalci ba.
Gaskiya ba mana adalci ba a ce a matsayin mu na teloli, sabida wannan shi ne ake display din kayan da aka dinka, most especially idan customer suka zo wucewa za su iya sanin shago ne na dinki, amma idan baka yi displayin kayanka ba, bayan da za a yi su zo har su ga me kake dinka, saboda ba zai yiwu ka dinka kaya ka nade su ka sasa a cikin jaka ko kuma ka sasa cikin drawer ba.
Ko ya hakan zai shafi tattalin arzikin masu irin wannan sana'a? Farfesa Mustafa Mukhtar na sashin tattalin arziki da ke Jami'ar Bayero ta Kano ya ce
zai kawo canjin yanayin tallar kayayyaki da teloli da masu shaguna suke yi akan tituna da kuma hanyoyi. Na biyu kuma zai kawo musu raguwar masu saye kayayyakin, saboda ba su tallata su a waje sun gani ba. Na uku kuma wannan zai janyo musu raguwar ciniki da kuma riba da suke samu amma a ƙaramin zango.
Shugaban hukumar ta Hizban ya ce idan masu shaguna za su yi amfani da mutum-mutumi ba tare da yana dauke da kai ba, babu laifi. Idan mutum-mutumin yana dauke da kai a tare da shi, ma'ana yana da siffar mutum ya saba doka.
Shari'a ta addinin Musulunci ta haramta kafa gumaka irin waɗannan ta kuma abin da ke kiransa tamafi, shine hoto cikakken hoto na dan adam halitta. Shi yasa muka ce koda auren teloli ne, koda a shaguna ne, in dai har da kan a ciki halittar gaba daya, amma da za a bashi sangalalin sa a cire kan, to shi wannan babu wani abu. Don haka mu ma magana da muke yi na wanda aka cire aka bashi ta kansa ne.
Idan maniki din babu kai, koda da super sa ta mutun ne babu
ba, ko yi wannan ba, eh ba za mu hana wannan ba. Sai dai shi kuma idan yana bayyana wuri wanda yake nuna sarai.
Ibn Sina yace duk wanda aka kama da kare doka za a kwashe maniki din, wato mutum-mutumin daga shagon sa za a kuma hukunta shi. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
Sai kuma rahoto na musamman, inda a yau wakiliyar mu Zainab Babaji ta nazarin illar rikicin Boko Haram a rayuwar al'umma.
Dubban mutane ne suka bace a Najeriya tun shekaru kusan 12 da kasar ta samu kanta a bala'in tashin hankalin kungiyar Boko Haram da sauran rikice-rikice a kasar. Tashin hankalin da al'umar musamman yankin arewa ta gabashin Najeriya suka fuskanta ya yi sanadin bacewar mutane da dama, walau waɗanda suka kaurace wa mahallansu don neman mafaka, ko waɗanda aka kashe ba tare da an sani ba, ko ma waɗanda jami'an tsaro suka kama ba tare da iyalansu sun san inda suke ba. Sautari hukumomi a Najeriya ba sa fitowa ƙarara su bayyana adadin mutanen da suka bata da kuma irin ƙoƙarin da suke yi don gano su, lamarin da ke ƙara haddasa baƙin ciki a zuka dan iyalan nasu. A cewar Dr. Chris Kwaja da ke wakiltar nahiyar Afirka a bangaren bincike kan sojojin haya a Majalisar Dinkin Duniya, batun bacewar mutane har ma da jami'an tsaro lamari ne da gwamnati ya kamata ta maida hankali a kansa.
Muna ganin ana binne mutane wanda sun mutu, muna ganin mutane a asibiti wanda sun samu rauni, amma akwai wasu kuma wanda sun bace ne ba sai inda suke ba, ta dalilin ko lokacin yaki ko kuma wani abu dai na tashin hankali. Kuma gwamnati bata iya ta nuna ma iyalin irin waɗannan mutanen da cewa waɗannan mutanen sun bace mun same su, ko kuma an kashe su ne ga wakilinsu an binne a nan. Kuma kar a manta cewa idan muna maganar mutanen da sun bace, har da yan jami'an tsaro, akwai jami'an tsaro da yawa wanda an tura su Adamawa, Yobe, Borno ko kuma gefen Chad da Cameroon ko Niger, da yawan su ba yi an same su ba. Idan ka shiga barikin sojoji ko police ko air force, za ka sami irin waɗannan damuwa.
Wato a Najeriya ba irin hukuma ko kuma waɗanda ke gudanar da irin wannan bincike na sanin waɗanda suka bata.
Ya kamata a ce a hukumar kidayen mutane a ƙasa, wato National Population Commission, ita ce da wannan aikin. National Population Commission da kuke magana, gugan ta nuna mana ma jama'a cewa ana da irin wannan, ana wannan bincikin ba. Ya kamata a ce a jihohinmu yau da kuma karfin hukumominmu da kuke da su a kasar nan, a bude rajista ne wanda za a gaya ma mutane yan afuwa iyalai cewa idan ka sani ko kin sani cewa kana da wani da ana nema ba samu ba, ku zo ku ba da suna, ku kuma ba da hoto na irin waɗannan mutanen domin a sa a rajista ɗin nan wanda gwamnati za ta bude.
Dr. Chris Kwaja kenan mai bincike kan harkokin tsaro a cibiyar nazarin tashin hankali da zaman lafiya a jami'ar Modibo Adamawa da ke Yola, kuma wakilin nahiyar Afirka a bangaren bincike kan sojojin haya a Majalisar Dinkin Duniya. Da daman iyalai sun kasance da rauni a zukatansu saboda ƴan uwansu sun bace ba tare da hukuma ta kula da halin da suke ciki ba. Wata mace da mijinta ya bace a shekara ta 2014 da ta buƙacin saka ya sunanta, ta shaida min irin halin da ta samu kanta da ƴaƴa uku kuma a lokacin tana da ciki.
Ya fita da shi da wani member church namu ne, za su je wani church namu da yana wani kauye. Da tafiyan su ba mu sake mun ji labari ba, mun zo da yamma muna da nema lokaci da ya kamata su dawo, ba su dawo ba. To a lokacin kuma wancan kauye wuri ya rikice, ana magana cewa Boko Haram sun shiga domin mutane na ta guje-guje a wurin. To da hakan ya faru, faru tun daga lokacin muka fara nema mu report ma gwamnati tunda mun kai police station. To daga baya dai an zo ana gaya mana ba mu samu asalin kwararren a cikakken bayani ba, amma ana gaya mana cewa wani soja ya zo ya kira da cewa ya an ga gangan jikin su da ID card na mai gidana wato na Boston shi a aljihun shi da driving license nashi. Daga hakan dai an zo daga baya ana kiran numban shi sojan saboda a tabbatar a gane ta ina ne mene abin ya faru ba a samu ba.
To tun lokacin da ya bace wani hali kuka shiga?
Ai rayuwa bai yi mana sauki ba. An ce in ka dogara ga Ubangiji. Na gode ma a Equator Logical Seminary suka ce in rubuta application ina clean a wurin kuma taimakon Allah ta wurin mutane individual daban-daban wanda za su ji labari sai su wani ya dan dauki 1000 ya ce gashi wani ya ce ga wannan a lokacin da na je port domin in nemi affidavit na karban benefit na mai gidana a bank wato da zamana aka ce mini wai a kudin da yake account bai kai 200,000 ba amma waɗanda suke aiki a kotu sun sake sun ce mini sai na ba su 10% na wannan kudi da yake bank. Na ce za a yi yaya da shi wai za a ba ma gwamnati wanda ya nuna mana cewa to gwamnati ba sa taimakawa. Ban sani ko gwamnati suka ɗauki statistics na mutanen su wanda abubuwa nan ya faru da su haka ko suka ɗauka ban sani ba. To ba in ba ma ɗauka ba yaya ne ma za a yi a taimaka.
Shi ma Abdullahi Yakubu da ke sai da motoci a Jos ya ce tun bayan da jami'an tsaro suka kama yaran su biyu da suka sai da wata mota wanda daga baya aka yi amfani da motar wajen tada bom a Jos a shekara ta 2014 ya ce har yanzu ba su da bayanin ko yaran na da rai ko sun rasu.
To tun daga nan kaman za a ba da labarin su a Jos aka kai su Abuja. To daga nan kuma wata rana da na je aka ce ai ba su a nan ban san inda suke ba. Kai har na shigar da yara a Federal High Court. Federal High Court sun ce a sake su ba su da case. Yanzu nan ba mu san inda suke ba. Yawwa kuma matan su suna nan ba su gan su ba. Mu ma ba mu san ma inda suke ba.
Kungiyar agaji ta kasa da kasa Red Cross tana gudanar da aikin binciko waɗanda suka bata a wasu lokacin ma takan sada waɗanda ta samu da iyalansu. Kakakin kungiyar Red Cross a Nigeria Aliyu Dawobe yace suna aiki a wuraren da aka samu tashin hankali kuma suna wayarwa jama'a kai kansu ba su rahotanni kan waɗanda suka bace.
Aiki ne da muke yi ba kawai a Nigeria ba saboda haka muna da wannan experience din na cewa duk inda ake yake-yake da fitintunu da rigingimu da tashin hankula za a sami ƴan uwa da za rabu saboda haka muna da wannan sani saboda haka kullum muka yi kokari mu ga yanda zamu yi mu taimaka mu babu da namu gudunmawar domin su iya samun haduwa ko kuma saduwa da iyalansu da suka rabu da su.
Kimanin mutane nawa ne kuke da adadin sun bace a Najeriya dalilin rikice-rikice?
Karshen shekaran da ya gabata a nahiyar Afrika gaba daya ana da kididdiga ta misalin mutum 44,000 da suka bace. Wannan kasashe sun shafi kamar kasanmu Nigeria, Democratic Republic of Congo da dai sauran kasashe kamar su Kamaru da sauransu. Duka in aka hada wannan kididdiga shine ya bamu mutane 44,000. Nigeria tana da mutum 23,000 waɗanda suka bata ake kuma neman su a nan arewa maso gabashin Nigeria. Wannan yana nuna cewa Nigeria tana da kusan kashi 50% ga waɗanda suka bata a kasar Afrika ko nahiyar Afrika gaba daya. Wannan yana ɗaya daga cikin kididdiga mafi girma da muka samu a duniya gaba daya. Da kyar ka gani a shekara mun iya sada mutane da suka kai 100 da ƴan uwansu saboda matsalolin da ake fuskanta. Wasu sun tashi daga Nigeria sun koma kasar Kamaru, wasu daga Kamaru sun shigo Nigeria haka kuma Chad da Niger.
Ta wace hanya ne iyalan da ƴan uwansu suka bace za su iya tuntubar?
Kungiyar mu ta Red Cross ta kasa da kasa tana da lambar waya na tarho. Lambar wayar tarhon ita ce 0800 000 000 000 000 000 000. Wannan lamba abinda Bature ke kira toll free ne, ana iya kira ba tare da wanda yake kiran yi zai biya kuɗi ba.
Masana na cewa samar da hukuma da zai rika bincikowa da sanar da iyalan waɗanda ƴan uwansu suka bace zai taimaka wajen kwantar musu da hankali da hana wasu su shiga ayyukan ta'addanci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To an gaishe ku duka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum. Fatan ina cikin koshin lafiya. Bayan haka, yanzu dai babban gasar kwallon kafa na kasashen Turai ya zo gabar quarter final da za fafata kasashen 8 a bayan da aka yi waje road da kasashe 8. Kasashen da za su fafata a quarter final din da za a gudanar a ranakun Juma'a 2 ga watan Yuli da kuma 3 ga wata sun hada hadda Switzerland da Spain sai kasashen Belgium da Italia sai kuma ranar Asabar 3 ga wata kasashen da za su gwada kwanji akwai Czech Republic da kasar Denmark sai kuma kasar Ukraine da Ingila ana sa ran za a buga semi-final na farko a ranar 36 ga watan Yuli yayin da kashi na biyu na semi-final din za a yi shi ne a ranar Laraba 7 ga wata sannan kuma za a buga wasan karshe a ranar 11 ga watan idan Allah ya kai mu a wata sabuwa kuma zakar kudin tsofin yan murza ta mola na kasar Nigeria da na wasu kasashen Afirka sun tuna baya inda suka kece raini tsakanin su da club din Old Timers na jihar Bauchi a filin wasa na Abubakar Tafa a Balewa da ke birnin Bauchi kadan daga cikin tsofin yan wasan akwai su Garba Lawal Daniel Amokachi JJ Okocha Kanu Uwanko Taribo West akwai Elhaji Dio da kuma Fadiga dan kasar Senegal da kuma Apia daga kasar Ghana har ila yau akwai Tijani Babangida Celestine Babayaro da dan uwansa Emmanuel Babayaro an dai tashi wasan ne da karkadun tsofin yan wasan Muzali da na kasashen Afirka sun ci na Old Timers na Bauchi da ci biyu da nema yanzu kuma za mu duba batun cika alƙawarin da gwamnatin Najeriya ne ta yi da baiwa yan kwallonta da suka ciwo kofin duniya na Olympic a shekarar 1994 tsohon sakataren janar na hukumar kwallon ƙafar Najeriya Alhaji Sani Ahmed Toro ya ce da shi da marigayi Emeka Mairuwa kuma sun cancanci da ba su kyautar gidajen ya kuma taya yan wasan samun wannan kyautar gidaje sannan ci gaba da cewa
sunana Honorable Sani Ahmed Toro Secretary General na Nigerian Football and Chief Executive from 1993 after May 1999 alhamdulillah ai tunna wannan lokacin an yi ta kokari su yan wasa an ce musu su kowa ya zabi garin da yake so in ka zabi garin da kake so ka bi to yan wasan ma wannan lokacin saboda suna kazan waje suna kudi ba su damu da gidajen ba sai yanzu ne kuma da suka dawo babu kudin shi ne suke ta maganan gidajen su ina daya daga cikin wanda ya kamata a ci kunana na ciki wanda da naga wannan abu na tura da ni da marigayi Samson Emeka Emeruwa wanda dole ne ya kamata babu inda ba a yi nasara ba da a lokacin mu ne na farko guda biyu nan da za a kora saboda haka wannan abu daidai ne kuma yan wasan nan ya kamata duk lokacin da shugaban kasa ya yi alƙawarin zai yi abu to su bi sau ba su bari a lokacin wai dan ba su suna da kuri ba su damu ba yanzu sun zo suna ta nunawa kaman cewa gwamnatin tarayya ne ko hukumar wasan kwallon kafa ba ta cika alƙawari ba ba haka bane ina so in tabbatar muku cewa laifi ne nazu wanda ba su damu da gidajen ba a wannan lokacin
yanzu ku kuma gura kenan sunan ku kunce be shi
course yasa ma na tura wa Garba Shehu na tura su ya Garozo na tura musu cewa kada a manta dole fa ina ciki dole ya kamata iyalan Samson Emeka Emeruwa ya komodo su ma suna ciki ya kamata mu ma mu kasance muna ciki mu ma ba mu wannan gidaje
to da fatan hukumomi a Najeriya da suka hada da na kwallon kafa za su ji wannan kuka da shi tsohon sakataren janar Sani Ahmed Toro ya yi a madadin shi kansa da Samson Emeka Umeruwa Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Masu saurare da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rubutu har ma da yin tsokaci za ku kuma iya aiko da sakonni ta hanyar email ta sashen Hausa @voanews.com ko kuma sake sauraron shirin namu a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin Muhammad Tafis Baballe da ya gabatar da labarai da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya da alheri. Alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya da alheri.